Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalil. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma dai sarfi da hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Juma'a za ta gabatar mana da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garbe ya kama mana shirin sanar jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ya fara wani rangadin kwanaki uku mai cike da tarihi a Eritrea a yau Asabar, inda zai tattauna da takuran aikinsa a birnin Asmara. A jiya Juma'a ne ministan yada labarai Eritrea ya sanar cewa shugaban kasar Isaias Afwerki ya gayyaci shugaban Somalia. Mai magana da yawun shugaban Somalia Abdulnur Muhammad ya dora a shafinsa na Twitter cewa Somalia ta kimtsa ta bude sabon babi a hulɗanta da Eritrea. Hulɗan diplomasiyan tsakanin kasashen biyu ta yanke ne kusan shekaru 15. Amma mai magana da yawun shugaban kasar Somalia ya ce wannan ziyarar za ta bude kofofin alakar diplomasiya da kuma sabon kawance tsakanin kasashen. An kafe tutocin Somalia da na Eritrea akan manyan hanyoyi na babban birnin Somalia, babban birnin Eritrea Asmara, kafin wannan ziyarar. Ziyarar Farmajo wanda yake yi yana zuwa ne bayan maido da hulɗan diplomasiya tsakanin Eritrea da Habasha, wanda suka dade suna adawa da junansu, wani yunkuri da ya kawo ƙarshen zaman saniyan ware da yankin da ma sauran ƙasashen duniya suka maida Eritrea tsawon shekaru 20. Wasu ƙungiyoyi sun auna matasa a zaɓen da za a yi a ƙasar Zimbabwe su shiga zaɓen farko da za a yi bayan faduwar shugaba Robert Mugabe daga mulki a ranar Litinin, wanda batun rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar siyasa su ne za su zama batutuwa da masu kada ƙuri'a za su maida hankali a kai. Yayin da 'yan siyasa ke auna manyan birane da shahararrun wurare domin samun ƙuri'u kafin zaɓen na ranar Litinin 30 ga wannan watan Yuli, wata ƙungiyar rajin ci gaban matasa ta Youth Empowerment and Transformation Trust da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suna nasu gangamin ne a faɗin ƙasar domin tabbatar da matasa sun shiga cikin harkokin zaɓen. A garin Mabere, wani jami'i na ƙungiyar Trust din da ake kira Charles Chisale ya yi bayanin takin nan da ake cewa ku fita ku kada ƙuri'u, wanda ya yi kira da a yi tattaunawa tsakaninsu da matasa. Ya ce za mu ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi matasa da abubuwa da suke su matasan suke bukata kafin bayan zaben shekarar 2018, don haka ku fito ku saurare mu, ku bar mu yi musayar ra'ayoyi ta yadda za mu gina Zimbabwe da mu duka muke muradi. A zaben na ranar Litinin, shugaban kasar Emmerson Mnangagwa mai shekaru 75 zai kara ne da 'yan takara 22 ciki har da Nelson Chamisa mai shekaru 40 da ke jagorantar jam'iyyar Democratic Change Alliance. Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da tattaunawa da Amurka kai tsaye a Qatar a cikin wannan mako da zama kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da ake yi a Afghanistan. Wani babban jami'in Taliban ya faɗa wa wakilin muryar Amurka a jiya Juma'a cewa Alice Wells, muƙaddashiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da kudu da tsakiyar Asiya, ita ce ta jagoranci tawagar Amurka a wurin tattaunawa da aka yi a birnin Doha. Wani jami'in kungiyar dan 'yan ta'adda da bai so a bayyana sunansa ba ya yi bayani cewa a zaman farkon bangarorin sun duba yadda za a shirya tattaunawa a gaba kuma da waɗanda za su wakilci Taliban da kuma Amurka. lalle an samu yanayi mai inganci a tattaunawar farkon kuma zaman tayi ma'ana, inji jami'in na Taliban, sai dai bai wani ƙarin bayani ba. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka kuwa ta ki cewa ufun ne akan wannan batun ganawar da ta yi da 'yan ta'addan a Afghanistan. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Syria Democratic Council da ake kira SDC a takaice, mai marawa Kurdawa baya sun faɗa bayan wata ganawa da jami'an gwamnati a Syria cewa za su yi aiki tare da gwamnati domin kawo ƙarshen yakin ƙasar da aka kwashe shekaru bakwai ana yi. Dakarun na SDC sun faɗa a yau Asabar cewa bayan ganawa a birnin Damascus, bangarorin sun amince su yi aiki da junansu domin shirya tsarin demokradiyya da kuma faɗaɗa madafun iko a Syria. Wannan ne karin farko da aka tabbatar da ziyarar dakarun SDC zuwa babban birnin ƙasar, wanda hakan ke tabbatar da hukumomin Kurdawa za su buɗe wata ƙafan hulɗa da shugaba Bashar al-Assad, yayin da SDC ke ci gaba da neman yarjejeniyar siyasa domin yankin ya ci gashin kansa a cikin Syria. Hukumomin Kurdawa da suke rike da kashi daya daga cikin hudu na ƙasar Syria sun daina yaƙi da shugaba Assad a cikin yaƙin da ake yi, wanda aka kwashe shekaru bakwai ana yi a ƙasar a wani lokacin masu kan yaƙi 'yan tawaye tare, lamarin da ya kai ga dakarun gwamnatin na neman taimako daga Rasha da kuma ƙasar Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, to masu sauraro, yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Jihar Zamfara arewa maso yammacin Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohin da tun farkon wannan shekara take fama da tarzoma da suka haɗa da karkashe mutane babu gaira ba dalili, da satar shanu da sauran dukiyar jama'a, da kuma kama mutane domin neman kuɗin fansa. A saboda haka, yau filin tsintsiya maɗaurinki ɗaya zai gabatar da ra'ayin wasu 'yan jihar Zamfara a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyenna ya samo mana.
Sunana Zaharaddin Ishaq Janyau. Ni a nawa tunani hanyoyin da na ga ya kamata mu bi. Abu na farko da za mu fara yi shi ne, shugaba ya kamata ya je ya gani yankin nan, ya gani da irin shi. In an ce an yi ɓanna ga yanki, shugaba yana headquarters zanni ya tura wakilai. Tana iya yiwuwa wakilan nan su tai daidai inda sun ka ga ya dace su juyo su. Amma in ya ta ya gani da ido ne, shi kai ne zai samu idea da za ta ba shi dama ya ta yi. Ya ce to lalle ko da ga wakili na, to ni ma na ga wata idea in ƙara ma wakili na domin a samu sauki ko kuma a samu maslaha akan wannan abu. Sannan ya tara waɗannan shugabanni na wannan yanki a kawo jami'an tsaro a aje wurin, su tsaya wurin dindindin, saboda gurin kar su juyo waɗannan miyagun su ƙara dawowa su afka musu akan abin da suke yi musu na ta'asa, na fasadi, na kashe-kashe. In suka zanna wurin insha Allah, to ana iya samun sassabci, saboda duk yanda kaka ganin mai laihi in har zai ga jami'in tsaro, to insha Allah sai ya boye ga laihi ne, sabanin da suka fitowa hili suna aika sabannin su. Amma in har mai laihi zai ga jami'in tsaro kusa da shi, to kokari zai ya boye laihi. To amma an kai jami'in tsaro ga wuri, bi ma'ana ya juyo ya taho wate, kaga dole mai laihi ya gane cewa to tunda ya juyo saboda akwai infoma, ya kamata a san cewa ilalle in an kai ka wurin nan a matsayin aiki, to ka tsaya wurin nan ka yi aiki, kuma ka tabbatar da ka kawo ma gwamnati wani ci gaba wanda ta biya ka dan ka tai ka yi mata. Ina ganin wannan shawara insha Allah in an ka bita za a samu maslaha.
To suna na Babangida Dadi Usman Magazu. To ni dai abin da zai cewa a nan gurin akan tsaro namu na nan jihar Zamfara, wato akwai hanyoyin da ya kamata a ce mu karan kanmu ya muye mu za mu ibada ta mu gudunmawa a kai. Wato tana iya yiwuwa za mu ga suna dan shige da fice haka mu kasa fahimtar su waɗannan su wane ne, ba za mu tsaya mu sa masa idanu akan abubuwan da suke yi ba. Wato ta wannan hanyar ma ana iya samu yau da kullum mutum baka san kowa ya shi ba, ka ba shi abun nan kaza, baka san wannan me yake take da shi cikin unguwa ba, me yake sana'a shi ko kuma ya yake agogowan shi, a'a ga san wannan mudun ka zama da shi yau da kullum sai wani abu ya faru kada an ce ai wannan ne wuri kaza ne da ku. To kaga mu na ta wajen mu kenan, kaga ma mun samu mu da kanmu mun ƙara bada wasu hanyoyi na samun waɗannan ƴan ta'addan suna samun yadda suke ga dama. Amma da za a ce a ga mutum yau da kullum ana samun idanu wancan gida me yake ko kuma wancan me yake yi ko kuma ko kaɗan ɗan makocin kama wannan wa yake yi ko kuma makocina me yake yi, muna samun kanmu idanu a gashin al'amuran yaran mu suke yi. To ko to wannan fannin za mu sauke wasu agogo, amma haƙala mutum ina yake zuwa kwana uku ka bar shi bai wuce tare da kai, ya je ya dawo ya canza kama, a'a baka san shin wannan me yake yi ba, ka ƙarshe ka zubi. To kaga to wannan hanyoyin za iya a mutum canza ra'ayin shi, amma za mu kula da junanmu da rayuwarmu. Sannan misali kamar abun nan tsaron da ya faru cikin jihanmu, kaga farko akwai lahimu cikin wannan agogowa. Tun farko abun nan misali ana shige da fice, tun ana cewa faɗan manoma ne da waye da waye, da abun nan duk ba a saje taso ba, da tun farko a ce harkas mun bi ta daki daki, wannan me yake faruwa, wannan me yake faruwa, a za a santa agogowan da abun bai kawo haka ba. To amma mu kanmu da kanmu gaskiya akwai lahimu cikin wannan tsaron na namu na jaha, tsakani da Allah akwai lahimu. Amma ita kanta gwamnati ta rawar da taka cikin wannan lamarin abun, saboda Allah yana da kyau idan cikin unguwa an samu wani abun da bai kamata ba, idan an zo an kawo an ce nan cikin unguwa na dan ganin kamar su agogo da ba fahimci ba, abun da ya kamata a bi sai a bi abun nan a ji a gashi abun da muke faruwa. Amma sai a ce babu komai bane wurin nan, sai abun yayi tsamari wani babu abu ya zo ya afku, kuma sai a zo a ce kuma ai tun farko ba sanar ba.
To sunana Umar Muhammad Bello a nan gusau nake. Abin da nake tunani za a bi domin kauce mu waɗannan matsaloli su ne samun matasa ayyukan yi, domin yanzu matasa suna zaune ba su da harkar yi. To rashin aikin yin kuma shi ne babban jigon da ya sa mutane suke shiga harkokin ta'addanci, suna faɗa ma mutane suna kashe su ba bisa ƙa'ida ba. Don yanzu idan ka duba yanzu aƙalla a ƙididdiga ta ni da fahimtata, zan ka zagaya cikin nan garejin da muke aiki za ka ga majoritin mutane duk zazzaune suke ba aikin yi. So kaga irin wannan abun shi ke sa mutum a zo a yi convincing din shi a nuna mai cewa za a iya ba shi wani abu domin ya shiga harkar ta'addanci kuma ya zo ya shiga. So don haka gani kira na ga gwamnati shi ne ta yi ƙoƙari ta samun mutane harkar yi. Idan ta samu mutane harkar yi wallahi sai an ce mutum ga harkar banza wanda zai je yi ta faɗa ko wani abu wallahi ba zai so ba. Don yanzu kaga kamar mu yanzu da muke da nan zaune muna aiki ba mu yadda yanzu wai a ce ma ga wata harka can ta faɗa ko wani abu kuma mu zo mu saka mu ciki, saboda mi muna da harka yi, muna da inda za mu je duk sai ta waye dai ka san za ka hito gurgudu ko naira 10 ci ka samu abun da ka ci. Kaga ba za ka yi tunanin ma ka kawo abun da zai kawo faɗa ba, kamar ya faɗa ma da dan uwanka ma ba za ka iya ba, saboda mi kana da wurin zuwa, kuma wurin zuwan nan shi zai taimaka ma da cewa kullum ba ka bukata a kawo tuna ga wurin da hake. Don haka ga sai ka yi maintaining din peace. Don haka ga ni fata na ga gwamnati ta yi kokari ta samu mutane harkar yi, sannan idan ta samu mutane harkar yi insha Allah ba ma sai ta wani sojoji ko wani abu wai su shiga cikin daji wurin faɗa, wallahi za ka ga kowa ya zauna lafiya.
Sunana Musa dan gwamna Anka. Na farko dai hanyoyi waɗanda sun kamata a biyo a samu haɗin kai daga talakawa, daga ma'aikata, daga su wanda yake zai kasance mutum ya tsaya tsakanin shi da Allah ya ga cewa duk inda ya ga mugu wanda yake ya tabbatar da cewa mugu ne to bai kamata ya ruha shi ba. Saboda da yawa kake jin ƙauye suna magana in an ka ce to me yasa ba su da ai mutum ya fadi kashe shi za a yi ai sun fadi kaza kaza, wannan duk shirme ne. Lamari wanda ya shahi wanga ya shahe ka, wanda ya shahi wancan ya shahi wancan, to neman zaman lahiya akai ba neman tashi hankali ba, ko ba haka ba. Idan ana son a ga iyaka abu to an sai za a iyaka ta ita gwamnati dai tana nan tana yi iyakayyanta don mu nan ne gagare mu zamfara babu inda babu security kuma suna nan suna ko mun ga koma baya waɗanga hitattunu da ke faruwa mun ga suna ko ana samun saukin su hiyar da to tunda da za ka bi ka ga su suna yawo da AK din su kauyuka to ba shine kaman sabani yanzu ba haganan haganan yanzu wurin boyo suke nema kaga an samu ci gaba to saboda haka nake fatan jama'a duka kowa zo ya bada hadin kai na nuna cewa a ga wanga abu an ga karshe ne
ko zauna lafiya al'umma ta kasa ta gudiya zama na lafiya shine ci gaban Najeriya
Abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane. A huta lafiya.
Toma da lagaida Jummai shirin tsaya madaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyan mako mai zuwa domin wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kimani ɗan majalisar dattawa da wakilan Najeriya 50 suka sauya sheka daga APC mai mulki zuwa Adawa. Sanata Adamu Alero ya aza alhakin kan gayyatar da 'yan sanda suka yi shugaban dattawa Bukola Saraki.
Muna kokari a sasanta ba a bar mu sashen lokaci aka tattauna din ba. Koram sai ga takarda ta gayyata an gayyaci shugaban majalisar dattawa to wannan shi har zuka sanatoci gaba ɗaya.
Matashin siyasa Bashir Muhammad Yusuf ya ce sauya shekar ba za ta shafi Buhari ba.
Duk wanda suke tunanin sun koma ta jam'iyya suna ganin suna da dama da za su iya dawowa su je su jaraba su gani.
Shugaban kuma zabe Mahmud Yakubu ya ce zuwa Agusta za a dakatar da rajistar masu zabe.
Baki ya zo daya mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan Agusta har zuwa bayan babban zabe mai zuwa.
Shugaban Buhari ya kaddamar da Musli Smith a matsayin shugaban hukumar 'yan sanda ciki kuwa da Naja'atu Muhammad a matsayin member kula da mata. Ani janaiza tsohon babban sojojin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi wanda ya rasu bayan fama da jinya a Katsina. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Murtala Mati, shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Shiyar Kano, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya, da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga garin Kaduna, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa. Ga Rabaran Murtala Mati.
Iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya, sun mutunta juna, sun yi aiki tare, sun kuma riba zaman lafiya tare. Menene yasa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba? Me yasa ba za mu daina raina da kyamar juna ba? Me yasa ba za mu haɗa kai da juna ba? Fastoci shugabannin Ikkilisiya da limaman addinin Musulunci, Allah ya ɗora mana jagorancin jama'a a ƙarƙashinmu, kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a. Muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da huɗubar zaman lafiya a Ikkilisiya da makallafai. Mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba. Ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya. A da can ba a san mu da waɗannan rigingimu ba. A da can da makiyaya da mazauna da manoma maƙwabta ne, ana zaman lafiya, ana cin ribar zama tare. Manomi zai kira makiyayi kai nono a gurinsa, makiyayi kuma zai jogo manomi sai haƙi a gurinsa. an san mu da zaman lafiya, an san mu da karanta juna, an san mu da kaunar juna, an san mu da mutunta juna. Menene ya faru? Ina muka samu wannan? Addinin Kirista bai koyar da take hankali da rigima ba. In fact, Yesu Almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama. In an cece mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba. A'a, in ma an tsokane mu, in ma an cece mu kada mu rama, mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa. Don haka ina kira da musamman mu ƴan Arewa ƴan Najeriya. Wa Allah mu karanta juna, mu mutunta juna, mu yi zaman lafiya da juna. Wannan shi zai taimake mu ci riba zama tare. Da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke, da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke. Amma Allah ya bar mu da bambance-bambancen mu. Ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu ci riba zama tare. Da wannan nake wa ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya, taruwar arziki da kuma kyakkyawar zamantakewa a tsakanin mu. Nagode, bisalam.
Shi ma Sheikh Almadani ya ce yafiya da kun fahimtar juna babban ginshiki ne na rayuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kai ka karye kafar dan uwanka, shi kuma ya karye hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku? To daga in uwa ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo dauki ga junanmu. Bawan Allah, kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma. To ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci. Ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan, domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah, kai tunani ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci. Musamman mun kai lokacin da ba ma neman shawara daga waje, mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakin mu da muke nomawa, duddan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gada, saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje. Yau duk waɗannan abubuwan babu, to me ya kawo su? Ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu, wai da iyayenmu suke kaza, me suke yi ne? Mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba. Idan har za mu iya yi, to waye ya hana mu? Ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikinmu ne, shi ko wannan hanawa da ya mana, ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu? Ko kuma ya zama a'a ba dan cikinmu ba ne, daga waje aka turo shi, amma bai iya shigowa sai ya ɗauki dan cikinmu ya yi aiki da shi? Idan ya ɗauki dan cikinmu, ta wannan ɓangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so? Bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha. Bayan Allah, mu zama masu hankali mana, mu zama masu kima mana a wajen Allah, mu zama masu kaice mana, mu zama masu tausayi mana, mu zama masu tawakkali mana, mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya. Bayan Allah, duk wanda ya kai 50 fa a yanzu ya san jiya, ya kuma san yau mai take haifarwa, sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe. A gaskiya, idan muka dore a haka, na kwanmu ko kazarmu ba za ta iya haifawa da ɗan sako mai ido ba. Idan ko mun kasa wannan, to mu za mai ta wahala, mai ta wahala, mai ta wahala. Wahalar da in mun sha a ciki babu lada, kuma ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba, wani ta za mu samu cin nasara. Bayan Allah, banda waɗannan ƙungiyoyi guda biyu tsakanin manoma da kuma ainihin makiyaya, amma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya, ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta, tun daga Enugu in ka taho har ka je ainihin watan Wamako, tun daga nan in ka tashi ka je har ainihin Kiyawa, duk bodoji ne waɗannan da nake ambatawa. In ka je Gwangwala, in ka je ina ne, in ka je Ɓaɓura, in ka je Illela, duka waɗannan bodoji ne wanda Najeriya in ka tsallaka ta sai duka shiga wata ƙasar. Bayan Allah, bayan Allah, mu zama masu hankali a tunaninmu. Bayan Allah, rikici da ta da ƙayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba, saboda wani so gabace mu a bayan ƙasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba. Duk ɗan arewa yana tutiya da cewa firimiya ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Firimiya bai gwada bambanci ba. Shi a tsarin sama na mai da awaye hutu, firimiya shi ne ya je ya mutunta da al'umma da yawa, ya sanya suka yi imani, ya ba su abin da suke bukata, kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukata ba. Amma mu yau babu irin wannan a cikinmu. Amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a, wane ai namu ne, na kunne me ya aikata muku? nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko baku yi ba ai baku yi ba
to nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali
To madalla gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF za ta gudanar da bincike dangane da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa kocin ta Salisu Yusuf Yusuf dan shekaru 56 an kama shi a hoton bidiyo yana karban kuɗi daga wasu mutane da suka yi da'awar su jami'ai ne na wasan kwallon kafa dake buƙatar ƴan wasa biyu da za su buga wata babbar gasa a nahiyar ba bayyana sunayen ƴan wasan biyu ba to amma Salisu Yusuf ya musanta aikata ba daidai ba inda yace kuɗin da ya karba kyauta ce yayin da su kuma ƴan wasan an zabe su ne bisa cancanta Yusuf shine mai horar da ƴan wasan kwallon kafar Najeriya na gasar Olympics haka kuma shine mataimakin kocin babbar kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles a gasar cin kofin duniya da ta gabata a wani labarin kuma mai tsaron gida na kungiyar Super Eagles ta Najeriya Carl Ikemi yayi murabus daga buga kwallon kafa bayan yayi fama da cutar sankara Ikemi dan shekaru 32 dake takale da kungiyar Wolverhampton ya fuskanci awo tare da tabbacin kamuwa da cutar a shekarar da ta gabata inda aka garzaya da shi asibiti yayi jinya ta kusan tsawon shekara daya lamarin da yasa bai sami buga gasar cin kofin duniya da ta gabata ba duk da yake yana cikin jerin ƴan wasan Najeriya a gasar Ikemi ya sami sakonnin jajantawa da alhini da kuma fatan alkhairi daga zaratan masu tsaron gida na duniya kamar Peter Cech da Aika Casillas da dai sauransu Hukumar kwallon kasar Senegal ta ƙara tsawaita kontaragin mai horar da ƴan wasan kasar Aliou Cisse da ƙarin shekara daya inda kuma aka bashi aikin kai kasar ga wasan ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar Afrika a shekara mai zuwa shugaban hukumar kwallon kasar Augustin Sengo ya ce bisa hisabin da suka yi kocin ya sami nasara a kontaragin sa na farko na kai kasar ga shiga gasar cin kofin duniya don haka ba wata hujja ta kin tsawaita aikin nasa shahararren ɗan wasan kungiyar Juventus Cristiano Ronaldo ya karba hukuncin da aka yanke masa na daurin shekaru 2 a gidan kaso bayan da aka same shi da laifin kin biyan haraji sa'ad da yake a kasar Spain Ronaldo dan shekaru 33 da ya bar Spain din a ƴan kwanakin nan zuwa kungiyar Juventus ya amince da ya biya tarar fan miliyan kusan 17 a matsayin zaman gidan kaso a buƙatar da yake da ita na kai ƙarshen wannan cece kuce da aka soma shi tun a shekara ta 2011 ta yadda zai sami kwanciyar hankali da walwala a sabon rayuwarsa a kasar Italiya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To madalla a gaida Murtala yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici baba gare ka
Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya fara wani rangadin kwanaki uku mai cike da tarihi a Eritrea a yau Asabar inda zai tattauna da takwarar aikinsa a birnin Asmara. A jiya Juma'a ne ministan yaɗa labaran Eritrea ya sanar da cewar shugaban ƙasar Isaias Afwerki ya gayyaci shugaban Somalia. Mai magana da yawun shugaban Somalia Abdinur Muhammad ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa Somalia ta kimtsa ta buɗe sabon babi a hulɗinta da Eritrea. Wasu kungiyoyi sun auna matasa a zaben Zimbabwe sun ce wato matasa su shiga zaben na farko wanda za a yi bayan faduwar Robert Mugabe daga kan mulki a ranar Litinin wanda batun rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar siyasa su ne batutuwa da masu kada ƙuri'an za su mai da hankali a kai.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
baba Yakubu Makiri
da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamu Abo wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David Magnus ni Sarfil Hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum